بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna uku ga watan rabi'ul thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 25 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 8 a cikin karatun littafin zahiratu dafil iman na babban malami fadilatu sheikh muhammad salih al munajjid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a wannan majalisi mai albarka a nan masjidu usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu dake nan unguwar zulwanu kotas a nan cikin garin bauchi a muna nan inda malami yake mana bayani akan wato wasu daga cikin alamomi da mutum zai gane cewa yana da raunin imani a lokacin da wato suka auku gare shi zai gane cewa shi din mutum ne wanda yake da raunin imani ma'ana imanin sa ya ja baya wanda satin da ya wuce mun tsaya akan alama ta 11 wanda yau insha Allah ta'ala zamu tashi akan alama ta 12 inda malam yake cewa wa minha har yanzu yana daga cikin alamomi na raunin imani akwai as-sururu wal ghadatu bima yusibu ikhwanahu almuslimina min fashalin aw khasaratin aw musibatin aw zawali ni'ma daga cikin abin da ke nuna imanin mutum yayi rauni shine ya dinga yin farin ciki da abin da ke samun ƴan uwansa musulmai na rabuwan kai ko asaran dukiya ko wata musiba ko gushewar wata ni'ima a ce dan uwanka musulmi yana da wata ni'ima da Allah ya yi mishi baiwata ni'imar ta gushe a neme ta a rasa ya zamana yayi asaran dukiyarsa a harkarsa ta kasuwanci ko yayi asaran gidansa ya kone ko yayi asaran wani abu nashi ko kuma wata musiba ta auka masa gida yayi gobara mota ta yi asari ko wani abu makamancin haka ya zamana mutum yana farin ciki to wannan alama ce ta raunin imani ya zamana yana farin ciki a lokacin da wata musiba ta auka ma dan uwansa musulmi ko ta auka ma al'umar musulmi gaba daya fa yush'iru bisururi li'anna an-ni'mata qad zalat a wayi gari mutum yana jin farin ciki saboda abinda yake tattare da dan uwansa na ni'ima ya gushe ولأن الشيء الذي كان يتميز عليه غيره به قد زال عنه ko kuma saboda abinda ake bambance dan uwansa da shi ya gushe daga barin dan uwan nan shi ma'ana fifiko da dan uwansa yake da shi a kansa wanda ake ganin akwai bambanci tsakanin wane da wane ta hanyar kaza ta hanyar wane yafi wane kaza wane yafi wane kaza wane yafi wane kaza ya zamana yana farin ciki idan wannan ni'imar ta gushe yana farin ciki idan wannan abun ya gushe to wannan alama ce ta cewa wannan bawa yana tattare da raunin imani muna fahimta ku alama ce ta cewa imanin wannan bawa ya ja baya saboda haka mutun ya zamana yana farin ciki ko yana jin dadi a lokacin da wata musiba take fadawa dan uwansa musulmi ko take fadawa ƴan uwansa musulmai to wannan alama ce ta raunin imani ballantana ma har a wayi gari misali ya zamana shi musulmin da shi ake hada baki ko kuma shine yake zaunawa ya shirya da kansa ya kintsa yadda zai jefa ɗan uwansa musulmi a cikin musiba kaga wannan koronin imani ya kai makura kamar misali zaka ga mafiya yawan ƴan kasuwanmu da muke tare da su a nan musulmai ne su ne ke shigo da shinkafa su ke shigo da siga shi su ke shigo da kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu to amma duka waɗannan kayayyakin ba sa tashi su mike su yi tashin gauran zabi sai lokacin da musulmai suke tsananin bukatar su a lokacin suke mikewa a lokacin suke mikewa mun gani anan akwai shekaran da Allah ya jarabe mu mu ɗan nan Bauchi da wata iska a washe garin sallah wanda gidajen mutane da yawa suka rushe in ba mu manta ba wannan iskar ta faru ran Asabar ranar Lahadi kowane Kirista ya tafi ina ya tafi church ranar Monday ya dawo kasuwa ya samu ƴan uwanmu musulmai sun daga farashin katako da kusa da falange ba don komai ba sai dan saboda musiban da ya samu ni da ya samu ƴan uwansa musulmai saboda musiban da ya samu ƴan uwansa musulmai idan Ramadan ta tinkaro aka shiga watan Ramadan abinda musulmai suke da tsananin bukata su amfana da shi to sati daya kafin Ramadan ko kuma kwana uku kafin Ramadan zaka ga farashin sa yayi me ya tashi sama suwaye kuma suke daga farashin musulmai musulmai suke daga farashin maimakon misali mutum na sai da katako da kusa da falange sai ga musiba ta fada ma ƴan uwansa musulmai yayi ayya Allah sarki ya tausaya ya sauke farashi a'a shi yanzu wannan ganima ce a gare shi kaga wannan yana farin cikin abin da ya samu ƴan uwansa musulmai na asara yana farin ciki mutum ne ya shiga cikin musiba musiba ta kai ga ya daga wayarsa zai sayar ko ya daga gidansa ya sa a kasuwa zai sayar ko ya zo zai sayar da wani abu nashi in yaje ya sama wanda yana ganin dan uwansa ne ko abokinsa ko makwabcinsa ko amininsa ko ma dan uwansa na jini wai din saboda ya sayi wannan kayan da mutunci ya masa farashi na mutunci saboda yana so ya toshe wata bukata zaka samu ma wanda yaje sayar masa kayan ya fi karfin kudin wannan abun zai iya bashi abinda zai je biya bukatunsa ba tare da ya sai da wannan abun ba amma saboda ya gan shi yana cikin tsananin bukata sai masa ta yi mulakanci wayar da inda a wajen wani ne wadda in ya ga dama ne ya sayar in ya ga dama ya rike kayansa zai saye ta 150,000 in ya ga wannan yadda yake cikin tsananin bukata sai ce mishi dai saya 30,000 saboda me saboda yanzu shi ganima ce ta same shi sanadiyar dan uwansa musulmi ya shiga cikin musiba har ta kai ga ya daga abinsa zai saya wannan alama ce ta raunin imani wannan alama ce ta raunin imani ya zamana mutum yana farin ciki saboda wata musiba ko wani bala'i ya auka ma dan uwansa musulmi imaninsa ya yi rauni a nan Allah ka samu dace malam ya ci gaba da cewa wa min mazahiri da'afil iman hakanan kuma yana daga cikin alamomi na raunin imani akwai an-nazaru ila al-umuri min jihati wuqu'il ismi fiha aw adami wuqu'ihi faqat mutum ya dinga kallon al'amura na rayuwa ta fuskan kawai shi a ganin sa idan zai yi kaza abin da zai tambaya shine in nayi akwai laifi ko babu wa ghabbul basar an fi'ilil makaru ya zamana ya kauda idon sa game da aikata abin da yake makaruhi misali yace fa ba'dun nas wasu daga cikin mutane zaka ga inda ma yuridu an ya'mala amalan min al-a'mal idan yana so ya aikata wani aiki la yas'alu an a'malil bir to shi ba zai tambayi wasu ayyuka ne ayyukan biyayya ma Allah dan yayi su ba wa inna ma yas'alu abinda zai tambaya shine hal hadhal amalu yasilu ila al-ithmi aw la amla sai ce to memakon ya ce a gaya masa aikin da zai iya samu lada sai kamo wani aikin da har a zuciyarsa ya san aikin ba kyau sai ce to in yayi akwai zunubi ko babu hal huwa haramun haramun ne am in am annahu makruhun faqat ko kuma makruhi ne kawai muna fahimta ku shi ba wai damuwansa a gaya masa ayyukan da zai iya samu lada ba a'a ya kalli ya yafe ladan shi gaba daya yanzu kallon da yake mu ayyuka kawai shine aikin makruhi ne ko haram ba wanne za a samu lada ba in dai babu zunubi akai to ba ruwansa da wanda za a samu lada ba ruwansa da wanda za a samu lada malam yace wa hadhihi an-nafsiyya tu'addi ila al-wuqu'i fi sharati ash-shubuhati wal makruhat wannan son zuciyar wannan tunanin da yake da shi a cikin zuciyarsa wannan zai kai shi zuwa ga fadawa cikin kaya na wato cikin wato zai kai shi ga fadawa cikin bala'i da masiba na shubha da kuma aikata makruhai mimma yu'addi ila al-wuqu'i fil muharramat yawman ba tafiya tana tafiya tafiya tana tafiya watan wata rana kuma sai ganshi a cikin haram ai yanzu yana tambaya ko wannan abun haram ne ko kuma makruhi ne damuwansa in haram ne ya bari in makruhi ne kuma zai aikata to tafiya in ta fara tafiya tafiya in ta fara tafiya tunda makruhi ya zama ba komai ba a wajen sa da kadan kadan da kadan kadan har haram ma za a wayi gari a ce masa gashi nan sarahatan wannan abun haram ne amma bai damu da shi ba ba ruwansa fa sahibuha malam yace ma'abocin wannan tunanin laysa ladayhi mani'un min iltikabi amali makruhin aw mutashabbihin ma dama annahu laysa muharrama ma'abocin irin wannan aikin to ba ruwansa bayi da wani abu da zai katange shi ko wani shamaki ko wani waiji da zai tsare shi daga aikata abin da yake makruhi ko abin da yake da shubha a ciki matukar a wajensa wannan abin ba haram bane matukar bai kai matsayin haram ba malam yace wa hadha ayn ma akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi qawlihi wannan shine hakikanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari inda yake cewa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram manzo Allah yace duk wanda ya fada cikin shubha to ya fada cikin haram kalra'i yar'a hawla al-hima kamar makiyayi ne da yake kiwo a gefen inda aka ajiye dabbobin sarki ko gonan gidan sarauta an kewaye ta an mata shinge ga dabbobin sanan suna kiwo a kusa yushiku anyal ta'fihi sauran kiris abu ne mai sauki ya afka ciki abu ne mai sauki ya fada ciki gona ce aka ce wannan ta gidan sarki ce sai aka kewaye ta aka yi mata shinge shi kuma makiyayi da yazo sai dabbobin sa suna ci daga gefen me daga ciyayin da suke gefen wannan a gonar kaga abu ne mai sauki wayannan dabbobin da sun danga kofa a bude sun ango ga shuka ga ganye nan kore shar abu ne mai sauki su fada ciki to wannan shawagin da suke a gefen gonan baitul mali gonan gidan sarki wannan shine sunan shi shubha kenan su fada ciki kuma shine haram kaga idan har suka matso kusa da shi to su fada ciki kuma abu ne mai sauki abu ne mai sauki malam yace kai bal inna ba'dhan nas kana iya samun wani cikin mutane ma idza stafta fi shay'in idan ya nemi fatawan wani abu wa ukhbira annahu muharram aka ce da shi wannan abun haram ne
yas'alu hal hurmatuhu shadidatun aw la, zai tambaya ce haramcin babba ne ko karami. Yanzu an wuce wai shi maganar makaruhi ne ko haram, a'a haram ne, to zai tambaya ce haramcin sun babba ne ko karami. Wa kam al ismul mutarattabu alai, zai tambaya ce zunubi nawa za a bashi in yayi, in yayi kaza zunubi nawa ne akai. Eh, zai tambaya. Wani ma zaka ji yana cewa kun wani dame mu da wa'azi kaza kaza kaza, to ba gondan mu ba akan su wane, zai ce gondashi akan su wane da suke kaza suke kaza suke kaza, a ganin sa shine duk da ya san haram yake yi, to amma tunda karami yake yi, to shi a wajensa ba komai bane, shi a gunshi yana ganin ba komai bane, har ma gondashi ma akan su wane. Eh, kuma mun wuce a baya daga cikin alamar raunin imani akwai ihtiqaru dhunub, rainin zunubi, mutum ya aikata zunubi, abin zunubi ne amma yana ganin wannan aikata zunubi ne, wannan ba wani abu bane, ka dinga ganin zunubin ba wani abu bane. Malam yace fa mithlu hadha, misalin wannan, la yakun lalaihi ihtimamun bil ibtiadi anil munkari was sayiat, ba zai zama yana da wato himma da kwazo wajen nisantar abin da yake munkari da kuma zunubi ba, bal inda husti idalun liltikabi awwal maratibil haram, ya ma kinsa shi kan ba ya shirya wajen ya afkawa matakin farko na haram, ya shirya. Wastihanatun bi muhaqqaratiz dhunubi, yana shirye yana kintse a koyaushe ya dinga raina kananan zunubai, mimma yantiju alaihi litira'a ala maharimillah, wanda wannan karshe zai samar masa ya haifar masa da sakamako shine ya dinga yin jara'a akan abin da Allah ya haramta, ya dinga samun kwarin gwiwa da jarumta akan abin da Allah ya haramta. Ai, shi yasa idan kaga mutum ya naci akan sabon Allah, an masa wa'azi ya kiya daina, an ja hankalinsa ya kiya tuba, ya kiya tuba, to ka tambaye shi ba mamaki haƙurin shi yayi yawa ne ta yanda zai iya jure azabar wutar jahannama, mai yiwa haƙurin shi ne ya kai makura ta yanda in an sa shi a wuta ma zai iya haƙuri da azabar wuta. Eh, shi yasa wasu da suka kama hanyar wuta, Allah a cikin Alkur'ani a suratul Baqara yake cewa ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adhaba bil maghfira, waɗannan sune waɗanda suka kama wato suka dauki shiriya suka bayar suka karbi bata, suka dauki gafara suka bayar suka karbi azaba. Allah sai ce fama asbarahum 'alanna, me yayi hakurin su akan wuta, duba kaga irin hakurin da suke da shi da juriyar da suke da shi, ga hanyar shiriya ka rabu da ita ka kama hanyar bata, ga hanyar samun gafaran Allah ka rabu da hanyar ka kama hanyar azaba. Allah ya ce wani irin hakuri kake da shi akan wutar jahannama, wani irin hakuri kake da shi. Saboda haka malam ya ce sannan wajawalul hawajizi bainahu wa bainal ma'siya, ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم sannan zai zamana a shamaki take tsakanin shi da sabon Allah ya gushi. Wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fil hadith sahih, manzo Allah yake cewa la a'lamanna aqwaman min ummati, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan gane wasu mutane cikin al'ummata wadan tashin alkiyama, ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamata biida, za su zo ran tashin alkiyama da ayyukan alheri farare kaman duwatsun tihama, manya manyan ayyuka. Amma fayaj'aluha Allahu haba'an mansura, Allah sai ya nike aikin ya sheke aikin a nemi aikin a rasa. Qala Thauban, sai Thauban yace ya Rasulullah, ya manzon Allah, sifhum lana, siffanta mana su, jallihim lana, yi mana bayanin su filla filla, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu, saboda kar mu fada cikin su ba mu sani ba ya kamata mu san su waye su mu san me ya kai Allah ya yi musu wannan azabar me suka yi ta yadda aka wayi gari ga ayyukan alheri nan sun zo da su manya manya amma an nike aikin mun san kuma Allah ba ya zalunci dole akwai abin da suka yi da kai mana bayanin su kar mu fada cikin su ba mu sani ba manzo Allah yace amma innahum ikhwanukum ɗan uwanku ne su wa min jildatikum fatan ku daya jinsin ku daya mutane ne irin ku akwai su a cikin ku larabawa akwai su a cikin hausawa akwai su a cikin yarbawa akwai su a cikin kowace kabila shine wa min jildatikum fatan ku daya da su kai wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun ba kuna ganin karshen mutumin kirki shine qiyamul layli ba manzo Allah yace suna qiyamul layli ma kamar yadda kuke idan yadda kuke qiyamul layli su ma suna yi to amma me laifin su yace walakinnahum aqwamun idza khalaw bi maharimillah intahakuha sai dai su wasu irin mutane ne da idan suka kebance su ya su ba mai ganin su daga su sai Allah ga kuma haram to sai su afka ma haram sun kebance ba kowa amma Allah na ganin su to ba ruwan su da wannan tunda ba sa ganin wani a zahiri yana ganin su to ga haram sai su afka mata sai su afka mata malam yace irin wannan mutumin fatajiduhu ya qawu fil muharrami duna tahaffuzin wala taraddud zaka same shi yana fadawa cikin haram ba tare da lura ba ba tare da kula ba ba tare da taraddudi ba in yaga haram zuciyarsa ma ba ta taraddudin yayi ko kare a ya wuce wannan matakin ya wuce wannan matsayin wa hadha aswa'u min alladhi yaqawu fil harami ba'da taraddudin wa tahalluj malam yace wannan yafi muni sama da mutumin da zai fada maharam bayan yayi taraddudi ya ji kunci a zuciyarsa amma wakilin shakhsaini ala khabar duka biyu suna cikin hadari akwai wadda idan zai aikata aikin haram haram ne zai aikata amma sai yayi taraddudi sai yayi ta kai komo sai yayi ta je kaga dawo yana ganin yayi ko kar yayi ko kar yayi akwai wadda kuma yana bude kofar haram din haram tana budewa to ba ruwansa ba ruwansa da taraddudi ba ji kaka dan ba tunanin yayi kokari yayi kawai akawa zai to wannan yafi muni wanda zai dinga fadawa cikin haram ba tare da yana jin wani abu ba yafi muni akan wanda zai ji ba dadi amma duk da haka zai afka amma dukan su suna cikin hadari dukan suna cikin hadari domin shi wanda in ya tashi afkawa cikin haram zai je ya dawo yayi kai komo yayi tunani kafin ya afka tafiyarsa bata gama nisa ba tukunna bata gama nisa ba amma wanda haram ya riga ya bi jinin jikinsa lokacin da zai saci dukiyar mutane baya jin wani abu sanda zai yi zina baya jin wani abu sanda zai yi liwadi baya jin wani abu in zai yi ƙarya baya jin komai a ransa to wannan yayi nisa baya jin kira yayi nisa baya jin kira malam yace wa hadhan naw'u minan nas kaga irin wannan nau'in cikin mutane yastashilu dhunuba natijatan li da'fi imani yana ganin wato zunubi a matsayin abu mai sauki ba dan ko ba sai dan sakamakon raunin imaninsa ba abin da ya ja yake ganin zunubi aikata zunubi ba komai bane sai dan saboda imaninsa yayi rauni wala yara annahu amala shay'an munkaran a wajensa baya ganin cewa ya aikata wani abu munkari ay wala yara annahu amila shay'an munkaran zai aikata haram amma baya jin yayi wani abin kyama baya jin ya aikata wani abu yace walizalika saboda haka ne ma yasif ibn mas'ud radiyallahu anhu halal mu'mini wa halal munafiq abdullahi dan mas'ud Allah shi kana yadda a gare shi yake siffanta yanayin mu'mini da yanayin munafiki ga yadda mu'mini yake ga yadda munafiki yake bi qawlihi yana cewa innal mu'mina shi mu'mini ga yadda yake yara dhunubahu كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه دو سندي أيكت وني زنبي تو يكن كل زنبي كمر جاشي نن كركشن وني دوسي سورن كيرس دوسا يرب تو كنسا دو سندي مومي ني يزنبي كومي كرنشن زنبي baya ganin karancin zunubi gani yake kamar yana zaune ne karkashin wani dutse ga wani dutse daga sama ya gangaro zai fado kanshi me zai yanzu mazama zai tashi ya bar wajen ko to wannan shine mazama zai sai tuba ya bar zunubi amma yace wa innal fajira shi ko fajiri munafiki yara zunubahu duk sanda ya aikata wani zunubi to kallan zunubin yake yi kazubabi marra ala anfihi kamar kuda ne ya fada kan hancinka fa qala bihi haka ga sai ya sa hannunsa ya buge shi ai da fa'ahu biyadihi sai ya sa hannunsa ya buge shi kaga wannan ai ba wani kayan wahala bane kuda ya hau kan hancinka ka buge shi ai ba komai bane to haka fajiri haka munafiki yake kallan zunubi ba wani abu bane kawai din ya aikata zunubi yayi ya mutu ba komai bane shi ko mumini kana zaune karkashin dutse ga wani katon dutse ya ringino daga sama zai rikito ya fada kanka ai babban masifa ne babban aiki ne to haka mumini yake kallon zunubi haka mumini yake kallon zunubi to kaga wannan yana nuna mana ashe launin imani ne launin imani ne mutum a ce mishi kaza ba kyau amma ya tsaya tambaya shin makaruhi ne ko harami malam yace ma har akai ma matakin da za a ce ma mutum haram ne ya tsaya tambaya haramcin mai tsanani ne ko mai sauki yata yana tambaya haramcin mai tsanani ne ko mai sauki kamar yanzu misali a ce maka abinci ne an sa poison a ciki sai ka ce karka ci sai ka ce poison din digawa aka yi ko zubawa aka yi za ka tsaya tambaya aka ce maka dan digawa kadan aka yi bai wuce cikin murfin gora aka diga ba aka zuba ba wannan kuma gashi nan an zuba ya kai kofi biyu a ciki to sai ka ce aje wanda aka zuba kofi biyu a baka wanda aka zuba murfin gora a ciki kaga ai ba za ka yi haka ba ko duka nisantar su za ka yi to haka zunubi yake babba da karami duka gudun su ake yi babba da karami duka gudun su ake yi saboda haka wannan kuskure kaga kenan mutum ya dinga ganin idan an ce masa kaza ba kyau ya dinga ganin cewa shi a wajensa kaza din a gaya masa ina girman laifin kamar misali ne ka zaka ga mutum ne yana sallah sallan ya iya inganta ta in an yi mishi nasiha sai tambaya sai ce to kaza in nan yana bata sallan mana wai in dai bai bata sallan gaba daya ba to bai da matsala in dai bai bata sallan gaba daya ba to shi a wajensa ba matsala to wannan alama ce ta raunin imani malam ya ci gaba da cewa wa minha har yanzu na daga cikin alamomi na raunin imani alama ta 14 shine ihtiqalul ma'ruf shine ga aikin alheri nan amma ka dinga ganin ladan yayi kadan ka dinga karanta aikin a idonka kana ganin cewa karamin aiki ne wannan ba sai kayi ba kaga wancan wanda muka wuce yanzu ya nuna mana zunubi ne ba kyau amma ka dinga karan ganin karancin zunubin a idonka kana ganin abun baka ruhi ne ko kuma kana ganin abun ma yana da wato haramcin san ba babba bane karamin haramci ne to wannan shi kuma zai mana alama magana akan ayyukan alheri kamar yadda ba a raina na tsiya haka nan ba a raina na alheri baka san da wani aiki za a kai ka wuta ba haka nan kuma baka san da wani aiki za ka tsallake ba baka san da wani aiki za ka tafi aljanna ba baka sani ba eh babu mamaki kana iya zuwa ka cire kuɗi ka gina masallaci Allah ya sa a rubuta maka lada ka gina makaranta a ce ku bashi lada ka fita nan sai ka ga wani almajiri yana kuka ba abin da zai ci sai ka bashi 500 sai Allah ya ce ku bashi aljanna sanadiyar wannan ga ayyuka nan da yawa kayi wanda hasali ma suna daga cikin ayyukan shiga aljanna amma wannan bai ji aka rubuta sunanka ce yan aljanna ba sai naira 500 da ka ba almajiri a daidai lokacin da a waɗancan ayyukan kuma ka kashe miliyan 50 miliyan 20 miliyan 10 wannan kuma mai sauki ne a wajen Allah mai yiwuwa ba mamaki wani yayi zina a rubuta mai zunubi, yayi liwadi a rubuta mai zunubi, yayi kisan kai a rubuta mai zunubi, sai yayi ƙarya Allah ya ce saboda ƙarya ne ku kashe mutum. Kaga ai a wajen wanda ya bada 500 yana ganin cewa in akwai aikin da zai kai shi aljanna to wancan miliyan 10 da ya kashe ne wajen gina masallaci, to amma ba ruwan Allah da wannan. A wajen wanda yayi ƙarya yana ganin in akwai aikin da zai kai shi wuta to bai wuce zina da luwadi da yayi ba, amma ba ruwan Allah da wannan, sai ya zama silan tafiyan sa wuta shine ƙarya, yana ganin ai ba wani abu bane, shine ihtiqaru dhunub kenan. To saboda haka a malam yace na daga cikin alamomin raunin imani shine ihtiqarul ma'ruf, ayyukan alheri ga aiki nan amma ka dinga ganin cewa wai ai wannan aikin ko kai malalan shi dan kadan ne ba yawa. Wa adamul ihtimami bil hasanati as-saghira, da rashin bada muhimmanci wajen yin ayyuka na wato ayyuka masu kyau kananan ayyuka. Wa qad allamana sallallahu alaihi wa sallama alla nakuna kadhalika, annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu ya koyar da mu cewa kar mu zama irin haka, kar mu zama cikin masu raina ayyukan alheri. Faqad rawal imamu ahmad rahimahullah an abi jurayyin alhajimi qala ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallama, abu jurayyi alhujaimi yace nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama faqultu ya rasulullah, sai nace ya manzon Allah inna qaumun min ahli albadiya, nace ya manzon Allah mu kagan mun nan mutanen kauye ne, fa'allimna shay'an yanfa'una Allahu tabaraka wa ta'ala bihi, ka koya mana abinda in mun koma kauyen mu Allah zai amfanar da mu da shi, za mu amfana da shi, karantar da mu wani abu da za mu koma kauyen mu mu rike shi mu amfana. Faqala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, manzon Allah yace kar ka raina wani aiki na alheri, walau an tafraga min dalwika fi ina'il mustasqi, koda kuwa a ce ka jawo ruwa ne daga rijiya wani yazo da kofin sa yana so ya sha, ka dan karkata ka zuba masa, ko wannan karkadaina karkadaina ka zo kana jin ruwa, ba yace su mutanen kauye bane, to a cikin wato mafiya yawa kauyuka ai sun fi amfani da ruwan rijiya, rijiyoyi ko wani abu makamancin haka, to manzo Allah yace ka jawo ruwa zaka juye abokitinka, sai wani yazo da kofin sa yana so ya ɗebi ruwa ya sha, annabi yace ka karkata daga gugan ka zuba masa, karkare da wannan aiki, karkare da wannan aiki, kana jin ruwa wani sai yazo da butar sa yana so ya ɗebi ruwan alula, manzo Allah yace karkare da zuba masa da zaka yi, karkare da kana jin ruwa sai wani dattijo yazo wanda bayi da karfin da zai iya jan wannan ruwan ka jawo ka zuba masa, manzo Allah yace karkare da wannan aiki, karkare da shi. Walau an takallama akhaka wa wajhuka ilayhi munbasit, koda kuwa kai ma dan uwanka magana da shimfidaddiyar fuska ya dinga ganin annashuwa da farin ciki da murmushi a fuskanka, ko wannan manzon Allah ya ce karkaraina. Allahu akbar, karkaraina wannan, dan uwanka ya tinkare ka a lokacin da kuke magana da shi ka sake fuska kai dariya kai murmushi, annabi ya ce karkaraina wannan, karkaraina shi. Malam yace wal falau jaa yuridu an yastasqiya min bi'rin, misali mutum ya zo yana so ya sha ruwa daga rijiya, yana so ya jawo ruwa, wa qad rafa'ata dalwaka, ka riga kuma ka daga guganka, ma'ana da guganka ka zo misali, sai ga wani ya zo yana so ya sha ruwa kai kuma ka riga ka daga gugurka ko ka daga bokitinka sama, annan malam yace fa afraghta hulahu, sai ka dan karkata ka dan zuba masa a rogonsa ko a kofinsa. Fa hadhal amal wa in kana zahiruhu saghiran la yanbaghi ihtiqaru, wannan aikin koda a zahiri kana ganin shi karamin aiki ne, bai kamata ka raina shi ba, bai dace ka raina shi ba. Wa kadhalika luqiya al-akhi bi wajhin taliq, haka nan kuma ka gamu da dan uwanka ka tarbe shi da sakakkiyar fuska, وإذالة القذر والأوساخ من المسجد لكم قصد كذن تعدد تلك مسلاتي كاشبو مسلاتي سيكا قوان كرا هو نسينكي ودبي يواما ونينا يتحنسا سيكا لغا سيكا جيكا يدشي تو ونا ايكين كركرينش ونا ايكين كركرينش حتى ولو كان قشة فلعل هذا العمل القليل يكون سببا في مغفرة الذنوب مالن يتي كودا أتي kamar auduga ce ka gani a masallaci ko wani abu wanda yake dan karami ko yaji ko wani abu wanda yake ba wai mai tutarwa bane kawai dai zai bata masallacin ne ya zama ne masallacin a ido bai kyau ba ka daga shi kai to kar ka raina wannan aikin da zaka yi mai yuwa wannan aikin shine zai zama silan da Allah subhanahu wataala zai maka gafara ba mamaki sanadiyar wannan aikin Allah madaukakin sarki zai gafarta maka idan wani ya share masallaci kai kuma ka zo ka daga datti a masallaci Allah yace a bashi lada kai a baka aljanna akwai wanda yace ce ma Allah dan mene la yusalu amma yafalu wa hum yusalun ba wanda yace tambayi Allah yace Allah dan me kai kaza ba wanda yace ma Allah wannan tambayar la yusalu amma yafalu duk abinda Allah ya ga dama ya aikata to babu wanda ya isa ya tambayi Allah subhanahu wataala dan me ba wanda ya isa saboda haka mallan yace war rabbu yashkuru li abdihi Allah madaukakin sarki yana gode ma bawansa idan yayi aikin alheri yashkuru li abdihi mithla hadhihi al-af'al Allah yana gode ma bawansa fatankwacin irin wannan ayyukan idan mutun ya aikata fayaghfiru lahu to idan Allah ya gode masa kuma ba cewa za a yi nagode ba in Allah ya gode bai to sai kuma ya gafarta masa Allah sai ya gafarta masa alam tara annahu sallallahu alaihi wasallama qala mallan yace shin baka ga hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa marra rajulun bi ghusni shajaratin ala zahadi tariqin wani mutum ya zo wucewa ya ga wata tanka ta bishiya akan hanya a tsakiyar hanya fa qala sai yace wallahi la unahiyanna hadha an tariqil muslimin la yudhihi yace wallahi wannan kututtulan bishiyan wannan tankar bishiyan da yayin koreshin bishiyan da yayin ko ya fadi yace wallahi sai na kawar da shi daga hanyar musulmai saboda ya daina cutar da su fa udkhil aljanna sanadiyar haka aka shigar da shi aljanna a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna manzo Allah yace hakika na ga wani mutum yana kai komo a gidan aljanna fi shajaratin qada'aha ba dan komai ba sai dan saboda wata bishiyar da ya sare ta fi zahari tariq a tsakiyar hanya bishiyar take kana tu'udhin nasa bishiyar ta kasance tana cutar da mutane da yazo wucewa sai ya tsaya ya nemo kayan aiki ya sare wannan bishiyar ya tura ta gefe saboda haka mutane suka samu hanyar wucewa Allah madaukakin sarki yace to wannan sanadiyar wannan aikin an baka aljanna sanadiyar wannan aikin an baka aljanna ba mu karanta hadisin wannan karuwa ba daga cikin banu isra'ila wanda ta jiyo ta sha ruwa ta juya za ta tafi ta ga kare yana lallaga a gefen rijiya har ma yana cin kasa yana cikin yana cin tabo saboda kishin ruwa tace kai gaskiya da alama irin yadda kishin ruwa ya koro ni nan shine ya koro wannan kare da aka ta shiga ta debo ruwa ta ba mu wannan garin manzo Allah yace fa shakarallahu laha fa ghafara laha Allah sai ya gode mata sai ya yafe mata wannan kaduwancin da ta yi sai ya yafe mata ai ne yuwa zaka ga aikin dan kadan ne amma kaga a zahirin aikin dan kadan ne amma a cikin aikin akwai wani babban abu da Allah yake so shine tausayi wannan babban abu ne wanda Allah yake so. Allah yana son mutum mai tausayi, Allah yana son mutum mai jin kai. To duk aikin da kai komai karancin sa in dai tausayi da jin kai ne ya haifar da ka aikata wannan aikin, to ka rubuta maka kanka ka ajje cewa wallahi Allah zai maka rahama, Allah zai maka rahama. Ka tausaya ma dan uwanka, ka taimake shi akan wani abu, babu mamaki bukata yake da shi ta naira 1000, kai kuma kana da sama da haka. To manzo Allah ya ce wannan sadakan da zaka bashi na 1000 yana kashe wutar fushin Ubangiji. Mai yiwa da Allah ya sa sunanka cikin waɗanda zai fushi da su, sai ka taimaka ma dan uwanka da naira 500 ko naira 1000, kayi sadakan ma a sirri ba wanda ya san kayi. To manzo Allah ya ce wannan sadakan tutfi'u ghadaban rabb, yana kashe wutar fushin Ubangiji. Allah da ya sa sunanka cikin waɗanda zai fushi da su, sai a goge a fasa fushin. Allah ya fasa yin fushi da kai, sai ya sanya sunanka cikin 'yan aljanna. Bala ya ci gaba da cewa innan nafsal lati tahtaqiru a'mal al-khayr al-yasira, duk ran da take karanta take ganin karancin wato rashin girman ayyukan alheri wanda take musu kallon kananu, fiha su'un wa khalal, a cikin wannan zuciyar akwai mummunan tunani, akwai gibi mai girma wagege. Wa yakfi fi 'uqubati al-istihanati bil hasanati as-saghira, malan yace ya isa ya zama hukuma ga mutum idan yana karanta darajar ayyukan alheri yan kananu, shine al-hurmanu min maziyatin azimati dalla alaiha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani babban daraja wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara gare shi, wanda duk wanda yake karanta girman ayyukan alheri a idonsa to ba zai samu wannan darajar ba, wannan abun zai haramce shi. Manzo Allah yana cewa man amma ba'adan an tariqil muslimina, duk wanda ya kawar da wata cuta daga hanyar musulmai ya zo wucewa sai ya ga kaya a hanya, ko ya ga wata tankar bishiya ta fado sai ya jata ya tura ta ya ajje ta a gefen hanya, kutiba lahu hasana, za a rubuta masa aikin alheri kyakkyawa guda daya. Yace wa man tuqbilat lahu hasana, duk wanda kuma yayi wani aikin alheri da aka karba da khalal janna ya ma shiga aljanna. Ma'ana ka duba girman al'amarin, ka zo wucewa sai kaga kaya a hanyar musulmai sai ka daga ka aje a gefe sai a rubuta maka lada daya. To kuma duk wanda ka'idar Allah ita ce in dai akwai lada guda daya a cikin littafin ka karbabbiya to zaka shiga aljanna. Muna fahimta ku? In dai kana da lada guda ɗaya karɓaɓɓe a cikin littafinka, manzo Allah ya ce to wannan ya shiga aljanna, ya shiga aljanna. Malam ya ce wa kana Mu'adh radiyallahu anhu, Mu'adh ibn Jabal Allah shi kare yadda a gare shi, ya kasance yana tafiya, wa rajulun ma'ahu, suna tare da wani mutum, farafa'a hajaran min at-tariq, Mu'adh sai ya ga wani dutse a tsakiyar hanya sai daga dutsen ya ajiye shi a gefe. Faqala ay ar-rajul, sai wannan mutumin da suke tare da Mu'adh dan Jabal ya ce a'a ma haza, me haka kuma kawai kai ana tafiya kawai ga dutse ka kama ka daga shi, me haka, me dalili? Faqala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sai Mu'adh ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man rafa'a hajaran min at-tariq, duk wanda ya daga dutse daga kan hanya ya ga dutse a kan hanya wanda mai yiwuwa wani yana iya yin tuntuɓe da shi sai daga shi daga kan hanya, kutiba lahu hasana, to za a rubuta masa lada guda daya. Wa man kanat lahu hasana, duk wanda kuma ya je lahira da lada guda daya da khalal janna ya shiga aljanna. In dai kana da lada daya karɓaɓɓe, manzo Allah ya ce to ka shiga aljanna. Saboda haka duk inda kaga wani aikin alheri to karkare shi, karkare shi. Duk inda kaga wani aikin alheri ko mi karancin sa, karkare wannan aikin, karkare shi. Kai babu mamaki ma yana iya yiwuwa aikin da kai mafi karanci yafi girma ta wajen ikhlasi to Allah yafi karban wannan aikin rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyya wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyya ana iya samun aiki karamin aiki ne amma niyya ta kara masa girma ana iya samun aiki babba amma niyya saboda rashin kin niyyar mutun aikin ya zama me ya zama kare ana iya samun wanda zai bada 500 sadaka amma saboda karancin niyyarsa aikin ya zama kare kai kuma da ka ba mu almajiri 200 saboda girman niyyarka aikin ya zama babba eh ba kuma ce maka kai duk wanda ya bada da yawa bai da niyya mai girma ba ba haka yake nufi ba eh ah to kai karin kanka idan ka bada 200 ka kalle niyyarka kai don Allah to ka kwatanta in kuma ka bada 2,000,000 kuma fa da wanda irin wannan niyyar ai ka sha kwana to akwai wanda kuma 50 zai bayar amma zai bayar ne don ayaba akwai wanda kuma 5,000,000 zai bayar amma duk imanin ka yafi ka niyya mai kyau saboda haka ba ce maka kai duk wanda ya bada da yawa bai da niyya a amma abin da ake so a nuna maka shine dan kadan din da zaka yi karka raina shi karka raina karamin da zaka yi aikin alheri ba a raina shi baka san wanne Allah zai karba ba baka sani ba babu mamaki wanda kake ganin dan karami ne shi dan kadan ne shi sanadiyar shi Allah zai gafarta maka baka sani ba babu mamaki kuma shi musulmi wato abin da aka san musulmi da shi dabi'ar musulmi ita ce shi kullun kokari yake yi wajen fafutukan ta ina a zai samu wani aiki na alheri wanda zai kama nema yake yi ba wai aikin ya zo gaban shedin ga masa kallon dan karami ba a nema ma yake yi fadi tashi yake yi yana neman ta ina zai samu aikin da zai kama nema aikin alheri yake yi wannan ita ce siffar musulmi wannan ita ce dabi'ar musulmi so duk inda ka ga wani aiki wallahi ka rike shi duk inda ka ga wani aiki ka rike shi eh amma ka san mutane a musamman akwai ayyukan ma waɗanda suke manya ne amma mai yin aikin kallon kaskantacce muke mishi eh kamar yanzu wanda ya nace masharan masallaci wulaƙantacce ake mishi kallo zai yi wuya ka ga wani ma'aikaci famanin sakatare ne shi ko wani kashiya ne shi ko wani admin officer ne shi ko wani wane ne ma'aikacin gwamnati ka gan shi yana sharan masallaci zai yi wahala sai ya yi ritaya tukunne yanzu tunda yanzu shi ba kowan kowa ba ne a gwamnati ya yi ritaya to yanzu ne dai dawo masallaci amma da can fa shi ya fi ƙarfin sharan masallaci ya wuce haka ya wuce haka aikin masallacin ma ba ruwansa da shi ya ji ya gama bata shekarunsa a karatun boko da harkan boko gaba daya sai ya gama yayi ritaya duniya ta buge shi sai ya dawo ya ce shi ma dole yana so ya zama sakataren kwamitin masallaci idan ka tasa shi a gaba ka ce masa karanta daga amma ya tasa aluna zuwa minal jannati wannan sai dai ka harbe shi sai dai ka harbe shi saboda haka kun ga idan ka ga aikin alheri to la kar kai wasa da shi dalili kuwa kaga wallahi ba za ka gane muhimmancin haka ba sai an je lahira tukunna sai an je lahira ana auna ayyukanka ana aunawa an gama sa ayyukanka na alheri an zo an asa na banza ana aunawa kana ganin waɗannan ayyukan banzan za su rinjayi ayyukanka na alheri babu mamaki wani abin da ka faɗa ma wani musulmi kalma mai daɗi da ka faɗa masa shi za a ɗauko a ɗaura ya rinjayi waɗannan ayyukan banzan babu mamaki kisa ka ji manzo Allah ya ce ko da sakin fuska ne ma ɗan uwanka musulmi kar ka raina shi mai yiwuwa wannan mulmushin da zaka yi ma ɗan uwanka musulmi da sakin fuska da shi za a muƙabalanci munanan ayyukan ka dan tashin kiyama ya rinjaye su baka sani ba babu mamaki baka sani ba wani ya sayo sabon kaya yayi wani kaya fito kai murmushi kace kai wani kai kan gaskiya kowane kala sai ya maka kyau kai dan ya bi jikin ka ya maka kyau me kai ka shigar da farin ciki a zuciyarsa babu mamaki wannan shine silar da Allah zai gafarta maka baka sani
to in ya zamana wani ya nemo kudin sa ya sayo kaya ya sa ka ce kayan ya masa kyau sanadiyar farin cikin da yayi an baka aljanna ina kuma ga wanda kai ne ka sayo kayan da kanka ka bashi ina ga wanda kai ka bada kudin sayan kayan kai ka saya mishi kayan kaga wannan kan ai illa masha Allah kenan eh saboda haka duk wani aiki na alheri kar mu raina shi Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.